没养狗呀。哎呀，人家可是个三窝洗开了，扎都有点吓人的比武。我是南极的呀，那边原来爱人去哇，我们去苏格巴布哈里塔卡萨，就马上那巴特的地图阿拉莫拉，我能三窝洗开了。Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku a cikin shirin baki mai yanka wuya. Shiri na 97, amma kuma na farko a wannan sabuwar shekara ta 2022. Kamar yadda muka shaida sabuwar shekarar, da alama 'yan Najeriya musamman a yankin Arewa ba za su taɓa mantawa da shekarar da ta gabata ta 2021 ba, musamman saboda tabarbarewar tsaro a yankin. Lamarin da kuma ya shafi bangarorin rayuwa da dama da suka hada da tattalin arziki da ilimi da kiwon lafiya da aikin gona da ma siyasa da sauransu.
Sunana Abdullahi Mendes, wanda na fito daga jihar Kano. Wato abin da ke hankalin jama'a a wannan shekara ta 2021 da muke bankwana ita shine maganar harkar tsaro. Maganar harkar tsaro gaskiya ya dau hankalin mutane sosai, saboda yadda abubuwa suka faruwa ko kuma suke faruwa. Abubuwa ne wanda za ka same su kashi-kashi. A Arewa muna da matsaloli na 'yan bindiga, muna da matsaloli na 'yan Boko Haram. A Kudu akwai matsaloli na 'yan IPOP, akwai matsaloli na 'yan masu harkar mai. To kaga wannan abubuwa ne wanda ya shafi harkar tsaro, wanda kuma bai taɓa ta'azzara ba kamar yadda ya ta'azzara a kan a wannan lokaci da muke ciki.
Sunana Zainab Ahmad, wadda aka fi sani da Binti Hijazi a social media. Ba za mu manta wato fyaɗe kisan gilla sace mutane, tsadar rayuwa, ƙona gonaki da kashe 'yan Arewa da aka yi a Kudu ba a cikin shekara ta 2021. Sannan ba za mu manta yadda muka fito a matsayinmu na iyaye, a matsayinmu na mata, a matsayinmu na waɗanda ke jin ciwon abin da yake faruwa ga mu ba. Muka fito muka yi zanga-zangar lumana, ko in ce muke kan zanga-zangar lumana, amma sai ya zamana aka dinga bibiyar mutanenmu a garuruwa daban-daban, ana musu ɗauki ba ɗauki ɗaya-ɗaya, maimakon a tsaya a dubi wannan kukan namu.
Cikakken sunana Malam Abdulkarim Muhammad Abdullahi. Wato ina son tabbatar muka mata mun samu matsaloli. Matsalolin da muka samu saboda ha'inci da kuma rashin tafiyar da shugabanci na gari. Kowa yana son ya ma kanshi, ba ƙasar da aka raina talaka kamar ƙasar Najeriya, kuma ba wajen a Najeriya ba wajen da aka raina talaka kamar arewacin Najeriya.
A ra'ayin masu fashin baki kamar malami a jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kare, wannan lamari na kokarin sauya tunanin 'yan kasar da dama akan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari, wadda ta yi alkawuran daidaita al'amura musamman sha'anin tsaro.
To a wannan shekara da abubuwan da suka fi yin tasiri a siyasa bai wuce gazawa da yawanci 'yan Najeriya suke ganin cewa wannan gwamnati ta yi ba a ta fannin tsaro, ta yadda har masu adawa da ita da ma masu goyon bayanta da dama suka dawo daga rakiyarta ko kuma suka yi ta ƙorafi da nuna gazawarta saboda lalacewa da abubuwa suka yi a ta fannin tsaro, musamman ma dai maganar nan ta garkuwa da mutane don neman fansa da kashe-kashe da ake ta yi.
To sai dai ɗan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Kano Shaban Ibrahim Sharaɗa, wanda kuma shi ne shugaban kwamitin tsaro na majalisar, ya musanta dukkan zarge-zargen da ake yi wa gwamnati. Yana mai cewa shugaba Buhari tsaye yake kaimun ga yaƙi da ƙalubalen tsaro.
A lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo shekara ta 2015, ya yi alkawarin zai yaƙi matsalar tsaro ta fuskar harkar abin da ya shafi Boko Haram. Boko Haram ɗin na shekara 2018 baya ba a san da ita ba, sabuwar fitina ce. Wannan ya sa ƙila ta gagaro gwamnatocin baya. Amma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya zo a wannan lokaci, idan za a iya tunawa, magana ta Allah subhanahu wata'ala nake yi don mu yi kanmu adalci, babu irin waɗannan fitintunu da suke faruwa a yanzu. A wannan lokaci da waɗanda za su je makaranta, da waɗanda za su je masallaci, da waɗanda za su je coci, da waɗanda za su je wurin aiki, kowa a fargaba yake. Kai hatta jami'an tsaron su kansu fargaba suke, har gidajensu ake biya bona su. In aka zo aka fara sa checkpoint checkpoint wanda zai tafi Kano zuwa Abuja, lokacin hanya ba ta kai ka lalacewa ba, sai awa 18, wani awa 10, wani awa maimakon awa 4. Irin waɗannan matsalolin tsaron na wancan lokacin kenan, saboda an san masu laifin suna zuwa ai gaba da gaba da su. Babban matsalar da za a iya tunawa da ita shine sabuwar matsala da ta kunno kai ta dada ci da ruruwa, shine na harkar kidnapping da harkar abin da ya shafi kidnapping din ma da aka bi su aka tarwatsa su, sai ya zama da cewa kuma kawai tarewa ake a kona a kashe. To wanda ya tare ya kona ya kashe mai ribarsa, kaga ba kidnapping yake nema ba, wata sabuwar salo ne na tarwatsa Najeriya da hana mutane zaman lafiya da sawa mutane tunanin cewa shugabanni da suke kan mulki ba daidai suke ba. Harkar kidnapping harka ce wato da ta ciwa kowa to a ƙwarya, wanda kuma babu wani musulmin kirki ko kristan kirki da zai farin ciki da ita. Mu da muke mu'amala da shugaban kasa, wallahi mun san yana iya kokarin sa. Duk sati ana bani rahoton me kasa take ciki. A cikin rahoton nan za a ce an yi niyyar kai hari 18, amma an samu nasarar dakile 17 ɗaya ya faru. Wannan mun san daidai ne. Na biyu, wanda yake tunanin dadi ake ji, babu dadi. Hankalin mu a tashe, hankalin shugabanni a tashe. Amma daga bangaren shugaban kasa abin da ya kamata yi shine kullum mu sa ido mu ga idan jami'an tsaron nan sun nemi kuɗi yana basu kafin su kawo ma ya basu. Ba a taba bada kuɗi ba wurin aikin tsaro kamar irin kuɗin da aka bar a shekarun baya. Abubuwan da suka faru kwanan nan a jihar Sokoto, wannan kawai tare su aka yi a hanya ba tare da jami'an tsaro suna tunanin za su haɗu ma da su akan hanya ba. Sun tsaya kamar fasinjoji, aka kama su, aka kashe su, aka kone su. Mai hankali amfani da hankali ya gane wannan kuɗi suke nema ko kuɗin fansa, me za su samu, wace riba za su samu, a'a me yasa a shekarun baya ba ai ba, sai da aka ga cewa an gama da wadancan fitintunan, yanzu aka fito da sabbin fitintunu don a ce gwamnati ta gaza. Kuma sha'anin kula da matakin tsaro, kowane gwamna shine chief security na jihar sa, wanda duk yana ji yana gani ya bari ana kashe mutane, kuma yana da yanda zai yi ba tare da yayi kokarin yanda zai kare abin nan daga matakin abin da ya shafi harkar jihar sa ba, kawai dan a ce wani ya gaza. To ina tabbatar musu gaba ɗaya Allah zai tambaye mu, wallahi wallahi za su yi nadama yauma la zilla illa zilla.
To sai dai duk da haka, ƴan Najeriya na bayyana fatan daidaituwar al'amura a sabuwar shekarar nan ta 2022, musamman kasancewar ta jajibirin gudanar da babban zaben kasar na shekara ta 2023.
Na farko matsalar tsaron a ce yau ta kau, a ce Allah ya taimake mu, Allah ya shiga cikin al'amuran wannan harkar ta tsaro an shawo kanta. Sannan na biyu, hawa farashin da ake ciki a Najeriya shi ma a ce yau Ubangiji Allah ya shiga cikin al'amuran, Allah ya saita al'amuran, talaka ya samu sauki a cikin wannan da muke ciki.
Fatanmu a shekara ta 2022 ya zama cewa wato gwamnati ta dubi yanayin da al'umma suke ciki na talauci, na tashin hankali, na bala'i, su sassauta mana, saboda muna jin labarin cewa wai amma shekarar da za mu shiga za a ƙara kuɗin mai. A gaskiya wannan zai jefa mutane cikin mawuyacin hali, idan da hali su dubi yanayin da rayuwa take ciki a yanzu haka da muke magana, akwai mutane da yawa da ba sa iya samun abin da za su ci. To balle an ƙara kuɗin man nan, ya ilahi ina talaka zai saka kanshi.
Yau to ni ina ga babban abin da ina jira za su yi fata shine cewa za a yi zaɓa kamfid da wani a dukkan jam'iyyun nan a wanye lami lafiya, sa'annan kuma jam'iyyar APC za ta yi ƙoƙarin ganin cewa ta gudanar da babban zaɓenta na ƙasa, kuma ta samu sabbin shugabanninta, kuma hakan bai tada ƙura ko kuma ya jawo cecekucin da zai iya wa jam'iyyar ta annati ba. Sa'annan kuma za su yi fatan ta fannin tattalin arziki kenan, ganin cewa tattalin arzikin Najeriya ya haɓaka ya bunƙasa.
A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Elhikaya, Tunde Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.